sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakub makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 3 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da Sarfilu da kanan labarai.
Wani jirgin saman kasar Sudan ta Kudu ya hakari bayan tashin sa da yammacin jiya Talata a Sudan ta Kudu. A karan farko gwamnatin shugaba Joe Biden na daukar matakin ladaftarwa kan kasar Rasha. Rundunar kawancen da Amurka ke jagoranta a Iraki sun faɗa yau Laraba cewa an kai harin roka kan wani sansanin sojin Iraki inda nan ne sojojin kawancen suke.
Kanun labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar ji da kuma kula da lafiyar kunni ta duniya. To koya jama'a ke daukar batun kula da lafiyar jinsu.
Mu ɗan Najeriya yanda muke da lura ma takan kama mutum sai kaga sai an ta fama da shi zai je asibiti. To bare kuma haka kawai mutum ya wanke kafar sai ce yau bare ya tafi je a mai gwajin jinsa.
Shugaban kungiyar gwamnatin Najeriya ya taya gwamnatin Zamfara murnar sako dalibai mata da aka yi garkuwa da su wanda shi ma yake cewa kamar kowace ranar Laraba yau ma zamu gabatar muku da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ellen Kaya ke gabatarwa da masu sakonnin ku masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani jirgin saman kasar Sudan ta Kudu ya hadari bayan tashin sa da yammacin jiya Talata a Sudan ta Kudu inda dukkan mutane 10 da ke cikin jirgin suka mutu a cewar kafafen yaɗa labarai. Rahotannin farko sun nuna jirgin da ke dauke da fasinjoji 8 da ma'aikatan sa 2 ya rikito ne bayan barin ƙauyen Feri. Jirgin ya nufi filin jirgin saman kasa da kasa na Juba inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin. Ana binciken ainihin abin da ya haddasa hadarin. Kamfanin jiragen saman na South Stream wanda yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin jiragen saman Sudan ta Kudu ya sake fuskantar wani hatsarin jirgin sama a shekarar 2017 lokacin da ɗaya daga cikin jiragen sa ya kama da wuta ya yi hatsari lokacin sauka a filin jirgin saman Wow da ke kudancin Sudan. Lokacin ya taho daga Juba. Mutane dama sun jikkata a wancan hatsarin amma ba wanda ya mutu. A karan farko gwamnatin shugaba Joe Biden na daukar matakin ladaftarwa kan kasar Rasha. An sanya takunkumi ne jiya Talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha amma ba shugaban kasar ba Vladimir Putin. Kan abinda gwamnatin Biden ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun yan adawar siyasa a Rasha Alexei Navalny. Takunkumin wanda wasu masana ke ganin jeka na yi ka ne kawai ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar Turai wanda tana ma ta dau mataki kan wasu jami'an Rasha dake da hannu a batun na Navalny. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yi gargadin cewa Moscow za ta maida martani kuma a yau Laraba wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ta ce za a maida martani ne bisa ka'idar martani amma ba lalle bane ya zama kamanceceniya ba. Rundunar kawancen da Amurka ke jagoranta a Iraki sun faɗa yau Laraba cewa an kai harin roka kan wani sansanin sojin Iraki inda nan ne sojojin kawancen suke. Kakakin rundunar Wayne Moroto ya ce an harba rokoki 10 kan tashar jirgin saman Al-Assad. Babu wani rahoto kai tsaye da aka samu na asarar rayuka. Wannan harin na zuwa ne makonni 2 bayan da rokoki suka afkawa wani sansani a arewacin Iraki inda suka kashe wani farar hula dan kwangila tare da jikkata wani sojin Amurka. Harin na ranar 16 ga watan Fabrairu ya sa Amurka ta kai hare-hare ta sama akan wani wuri a Siriya wanda Pentagon ta ce wasu dakaru masu goyon bayan Iran ne suke amfani da shi.
To anjima kadan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. To kafin mu kai ga rahotonmu akan ranar ji ta Majalisar Dinkin Duniya, bari mu faro da taya murna da shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya wato gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi ya yi ga gwamnati da al'ummar jihar Zamfara akan sako 'yan mata ɗaliban makarantar Jingyaɓe a cikin ƙoshin lafiya. da dai sani Shaibu Malumfashi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban kungiyar gononin Najeriya gwamnan jihar Ekiti Mr. Kayode Fayene wanda ya amda matakan da majalisar tsaron Najeriya ta dauka ya yaba wa shugaban ƙasa inda yake cewa harkar tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasa ya ta'allaka ne akan gwamnatin tarayya. Saboda haka yace wajibi ne su kuma gwamnonin jihohi su ci gaba da yin aiki da hukumomin tarayyar ƙasa. Gwamna Fayene ya ci gaba da cewa a matsayinmu na gononi laifi duka laifi ne kuma wajibi ne mu kamo masu hannu a ta'addanci da aikata miyagun laifuka don a hukunta komai matsayi da girman mutuncin al'umma. Da kuma juya game da ɗaliban sakandaren jangyaɗe.
Have not really been released. None of them has come to any harm, and the doctors have checked them, and they are all in good shape. So.
Gwamna Fayene ya jajanta tare da taya gwamna Bello Mutawalle murna ganin cewa an ceto waɗannan yara ɗalibai 279 lami lafiya kamar yadda labari ya isa gare shi cewa likitoci sun duba su kuma babu wacce aka ciwa mutunci. A nan ne ma ya ce ƙungiyarsu ta damu game da satan mutane ma gabaki ɗaya a ƙasar nan musamman yara mata sabili da dama ya lafiya giwa domin iyaye suna yin ɗari-ɗarin baiwa ɗiyansu mata damar zurfafa karatunsu ya zuwa makarantu na gaba da firamare don gudun aukuwar fatala da fasali. Kenan wannan na iya yin kafar ungulu wajen bunƙasar ilimin mata a Najeriya. A saboda haka gwamna Fayene ya yi kira ga iyaye da kada wannan lamari ya sa su janye yaransu daga makaranta. Ya kuma ba su tabbacin cewa gononi za su ƙara ɗaukar matakan tsaro a ko'ina cikin jihohinsu. Ƙungiyar ta kuma baiwa gwamnatin jihar Zamfara agaji don waɗannan ɗalibai wanda ya ce ba zai bayyana ba zai je miƙa su ne ga gwamna Mutawalle Baki Alekum. Da yake mai da martani gwamna Bello Mutawallen Maradun ya bayyana cewa makiya gwamnatinsu ne suka kitsa wannan lamari da nufin a sanya dokar ta ɓaci a jihar. Ya kuma lashe takobin zakulo masu hannu cikin wannan lamari don a hukunta.
Abu ne bayan yan jarida sun kai zambi mai sun yi hira da yan jaridu da mutane sun samu bayanai waɗanda ke da kowane da wadarsu. Tsibirin wannan faɗa ba magana ba ce da harin da wannan harin da ya wuce a kawai da wannan. Abu ne wanda ya kamata su cewa ga wani na tsaro da wace ɗaya su haɗa kansu domin su yi aiki tare domin ceton rayuwar al'umma. Sannan ana ta magana a kan cewa abun da samu kai wannan mun buƙatar mu idan gwamnati na da hanyar da za ka bi ta mulka shi mun wani kanta da duk inda yake a Najeriya to mu muna samu. Saboda haka mun buƙatar mu ce son wani duk abin da gwamnati za ta tsoka ta tarayya wanda zai ta al'umma su kwana da iyalan su biyu ne da abun da gwamnati ta da farki buƙatar. Kuma kan yadda za a bi ne waɗannan wani kwanan lariya. Wallahi zan ce ko wace ko ba ta gani ne da zai. Yau idan za a ce ni dan matar da ina ta kaba ba ta da fara gida a kai shi wallahi zan ba kuma ta ba. Kuma an buka ta ta shi ne ya ba a yi dan zambare ya yawo duk inda yake so ya fara lariya da tashi lariya. Ya je nema abinci shi ya ta abinci lariya ba tare da ya sami tangarda ba.
San Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida San Shaibu Malumfashi. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta ƙare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar. Kamfanin lantin labarai na Reuters ya ce akalla mutane biyu da aka kashe a garin Mandalay, gari na biyu mafi girma a Myanmar, tare da kashe akalla mutum ɗaya a babban birnin Yangon. Kamfanin lantin labarai na Faransa ya kuma ce an kashe mutane biyu a Mandalay, yayin da aka kashe mutane huɗu a yankin Sageng. Jami'an tsaro sun yi amfani da harsasan roba da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa taron, inda shaidu suka ce an kuma yi amfani da harsasai na gaske kan masu zanga-zangar kuma an bayar da rahoton cewa mutane da dama sun jikkata. A halin da ake ciki kuma gwamnatocin Myanmar biyu kishiyoyin juna kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a majalisar dinkin duniya wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba. Zan iya tabbatar da cewa mun karɓo siku biyu, in ji kakakin majalisar dinkin duniya Stephanie Durajic ga manema labarai. A yanzu haka ana kan nazarin su. Yace an karɓo sika ranar Litinin daga Kimotun, jakadan Myanmar wanda ya fara aiki a watan Oktoba. Yana mai tabbatar da cewa har yanzu shine wakilin kasar a majalisar dinkin duniya. An kuma samu wasika ta bira na 30 daga ma'aikatan harkokin wajen Myanmar. Tana sanar da Secretary General cewa an nada Mr. Timong Neng, mataimakin jakadan ofishin majalisar dinkin duniya a matsayin jakada daga ranar 28 ga watan Fabrairu.
A gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, a ranar 3 ga watan Maris na kowace shekara ne majalisar dinkin duniya ta ware a matsayin ranar bikin ji da kula da lafiyar kunni a duniya domin ba da muhimmanci ga samun cikakken koshin lafiyar kunni da kuma kaucewa lalurar rashin ji. Ga dai Hassan Maina Kaina da rahoto akan wannan rana.
Majalisar dinkin duniyar ta ce a halin yanzu akwai kimanin mutane miliyan 500 da ke fama da lalurar ji a fadin duniya baki daya. Da hakan ke zuwa da irin nasa kalubalen. To ko menene muhimmancin wannan rana? Tambayar kenan da nayi wa Dr. Mustafa Abubakar Yaro da ke zama daraktan cibiyar kula da lafiyar kunne hanci da makogoro ta kasa.
Majalisar dinkin duniya ta duba cewa mutane da yawa a duniya suna fama da ciwon kunne wato kan na rashin ji wanda abubuwa da yawa suke kawo su. To sai ta sanya shi 3 ga watan March ya zama rana ce wadda za a tunatar da mutane akan abubuwan da ke kawo ciwon kunne da kuma abubuwan da ke sanyawa jin mutum ya ragu da kuma hanyoyi da ake bi domin a kare da kuma hanyoyin da ake bi domin a ba mutane magani. So shi sanya aka kawo wannan ranar domin a tunatar da jama'a.
Doctor, idan muka duba ya girma matsalar yake a Najeriya?
A Najeriya dai ya danganta. So wannan matsala ya danganta ga inda ke yi wannan lissafin, but amma dai generally a Najeriya za a iya cewa kamar mutum miliyan 8 zuwa 10 haka suna fama da wannan matsalar.
To idan muka duba wannan ranar, menene ake a cikin wannan ranar?
Eto, kowace shekara dai akwai abubuwan da ake ba muhimmanci. So wannan shekara abinda za mu yi shine za mu screening din mutane, za mu ilmantar da su kuma wanda ke buƙatar taimako na ba su na'ura ta ji za a ba su.
Na kuma nemi jin ta bakin wasu 'yan Najeriya dangane da wannan rana da makula da lafiyar kunne.
Sunana Basiru Abdu. Malam Basiru, yau ne ranar da aka ware domin a matsayin ranar ji ta duniya. Ka san wannan ranar kuwa?
Gaskiya ban sani.
Kana dan samun lokaci misali ka je ka asibiti a auna jinka a jiya kake jin sautin abubuwa ko akwai matsala ko kuma ba matsala?
Gaskiya ba na yin wannan gaskiyan mana.
Me yasa?
Gaskiya ban da lokaci saboda ni dan kasuwa ne.
Sunana Kabir Dahiru Rahama. To gaskiya ban taba zuwa an yi min gwaji domin in san lafiya ko kuma karfin jina ba. Kuma abin da yasa Allah san kai dai ka san yawanci mutane mu 'yan Najeriya yanda muke lalura ma takan kama mutum sai kaga sai an ta fama da shi zai je asibiti. To bare kuma haka kawai mutum ya wanke kafa sai ce wai bare ya tafi ya je a mai gwajin jin sa.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan gangami zai yi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Sai dai kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
domin farewa da harjiki da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shirin na arewa a yau wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiya tarihi da sauransu kamar yadda muka dasa aya a makon jiya kan yadda aka fara wasu fulanin daji suka shiga sana'ar sace mutane don samun kudin fansa wannan mako ma za mu daura Hassan Ardo Jika tsohon jakadan Najeriya ne a Trinidad da Tobago da ma wasu kasashen wanda har ila yau makiyayi ne yayi fashin baki kan yadda lamarin tsaro ya ta'azzara daga yanda wasu makiyayi suka fada muguwar dabi'ar ta satar mutane
arewacin Najeriya baki daya akwai abin da ake bukata mu yi fa akwai mutanen da ake gani su din nan bai dace su basu dace ma cewa a ilmantar da su ko a fahimtar da su mai duniya take ciki musamman abin da shafi harkan karatu akwai shekarun baya an bar wa'annan yankunan ki daya mutane babu ruwan su da maganan karatu ba a zuwa boko ba a zuwa komai ba a zuwa da mutane ne suna zaune ne karazube ba su da madafa sannan akwai waɗanda suke da sana'o'in su akwai makiyaya da suke kiwo akwai manoma da suke noma sannan ba su samun tallafi guraren nan kuma karanta suke a kulliyar jama'a karuwa suke yi filayen nan ba su karuwa Najeriya ne tsaye take amma mutane kullum karuwa suke yi inda suke noma din nan karewa yake inda ake kiwo din nan karewa yake sannan mutanen nan ba ilmi ne gare su sannan akwai shugabanni kuma da aka rena su aka mai da su su ba komai bane ba a matuna da su idan ba a koma abin da irin yanda ake rayuwa a da to ina tabbatar ba wannan abin kafin a shawo kan lamarin nan zai wuya dalili da can idan ka tashi yanzu ka tafi wani kauyen Borno zaka je ka same basarake kafin a baka masauki sai an binci kai daga ina ka fito me ka kawo wurin wa ka zo da me ka zo yi sai an binci ka wannan sannan ana sa mutane a karatun duk allo ana fahimtar da su addini sun san haƙƙin wani yanzu an bar mutane ba karatun boko ba ba karatun addini ba suna zaune ba sana'a ba sannan wanda suke da dan abun hannu abun ya dishe me kake tsammani mutane za su rayu saboda haka
na lura kana so ka danganta irin waɗannan ruwa masu suka kawo ɗan ta'adda su waɗannan mutane ne a takeice ba kuma ambace su ba ka hana ilimin nan
akwai mutane dukkan kabilu an hana su ilimi ba wai wata mutane ba dukkan kabilu sai dai ka san kabilun akwai wanda suka fi wasu yawa akwai kabilu da dama da aka hana su na farko makarantar nan sai ka taka kilometa 100-200 kafin ka sami makaranta ko a dauki ka da mota wasu ma sai ka je ka sami makaranta akwai yara kusan 1000 malamai guda 2 saboda Allah wani karatu za a
yi na dauka zaka kana neman ka ce fulani ne saboda wata kila cikin masu sakar mutane akan ga akwai hannu wasu yaran fulani
akwai yaran fulani babu shakka wannan ba wanda zai yi wannan saboda ina ba fulatani idan ba fulatani yayi ne ji bana shakka in faɗa ba fulatani yayi ne fi kuma akwai yaran fulani da yawa a ciki asali su ne amma ba fulatani ne zan baka misali ba akan fulani musamman saboda ni a matsayin na fulatani zan faɗi wannan saboda na abinda na sani ne ko malli ma na yi kiwo ko aljani ne bai fi ba fulatani sanin daji ba sannan ba fulatani nan shi ma yana da haƙƙi ya sami karatu a ilmantar da shi yana da haƙƙin wannan ba a ilmantar da shi ba dabbobin da yake da shi sun tsare ina tambaya wai yanzu abinda ake maganar nan fulani nan da ake zargin sa fulani yana da kamfanin kera bindiga a ina suke samun bindigogin
Ambassador Hassan Ardo Jika dakata anan don za mu shiga daji ta gabar da hanya kan babban titin Abuja zuwa Kaduna inda muka zanta da ɗaya daga cikin komandojin masu satar mutane Nasiru Kacella ko Nasiru Kacellari wanda ba daɗe ba bayan zantawar muka samu labarin masu hamayya da gungun sa daji sun harbe shi har lahira
ni din ma ai babban abin da ya ja mu wannan fitina ai shine saboda an kama man shanu wajen kafa 95 aka cinye su ba abinda aka yi filani da muke tare da su suka kara tara mai shanu daga karshe shanun nan suka yadu har na samu kafa 83 rannan suka sake kame su suka cinye su kuma ba tare da wani ya zo ya ce ga dabban shi kai hasali ma da wasu ma suke zuwa ma suna ji kamar ana fadin an kama shanun barawo da suka je da kansu suke fadi wannan shanu ai ba shanun barawo bane shanu wane ne kuka rige amma wallahi daga karshe da nayi hira da wani dan jarida wani wanda ake ce Sadiku Babata wallahi daga karshe ni ma haka ake nema na haka za a kace ni saboda na hira da shi babban abin da ya kore ni kenan na shiga daji na zauna kuma daga ciki aka taya kama man mahaifiya aka tsare
yanzu haka mahaifiyarka tana tsare
a yanzu haka tana tsare, kuma duk abin da ake ta faɗi kai ina da bindigogi 50, ina da bindigogi 30, ina da bindiga 100, yau da yazo inda nake ya ganma idon shi.
Nasiru, zaki daka sake yin magana da duniya za ta samu wani abu game da kai?
Ah, da gudu wallahi sai dai ban samu, domin ka san wani abu ne. Ni fa a yanzu wallahi tallahi abu biyu kawai nake tsoro. Na farko dai shine kawai in koma ma Allah da laifi. Na biyu shine a daure ni a ajiye ni, amma indai kashe ni za a yi wallahi ba na tsoron ko ne.
Nasiru, yi mana bayani yanzu bari mu dan zanta da kai, menene yake damun ka, me za a yi ma ka daina yin waɗannan abubuwan da kake?
Wallahi babban abin da za a yi man bai wuce sakin mahaifiyata da aka tsare, na farko kenan. Sannan na biyu idan na tsare mutunci na, ta kasance za a tsare man mutunci na. Kana ji?
Ina ji.
Domin menene amfanin gaskiya? Idan ka tsare gaskiyanka, ya kamata mutane su san cewa kai Allah ma ya san kai mai gaskiya ne, don mai dan adam ba zai keɓe ka. To mu yanzu abu ya koma kowa da mai gaskiya ma da mara gaskiya ba a bambanta, kawai dai da an gaba filatani na yankin a toye mai gida, kawai a kore shanu a kashe in an samu. Yau wallahi in gaya maka gidajen da aka toye nan gefen da muke, na tabbatar maka sun kai gida 60 da wani abu, kuma na tabbatar maka wallahi summa tallahi idan akwai gidajen masu laifi ba su ci gida biyar. Kaga sauran mutanen duka an cutar da su ne bayan sun gama shirya masaransu, sun adana daga mai buhu 50-100 wanda kuma bai da komai, duka an bi kawai an sa masa sanda guda. Kaga dai ga kaman alamun babu adalci a ciki.
Nasiru, faɗa mana waye ne ya ake aka kama mahaifiyarka, me ya faru ne?
Alhamdulillahi, babban abin da ya faru kana ji? Ni dai da farko da aka yi wata kungiya ta zaman lafiya, lokacin da muka rantsa cewa mun daina sata, a lokacin sai aka dora ni matsayin shugaba. Ana nan rannan game da maganar da na gaya maka, aka kama shanu na da farko aka yi su kadari kafa 90, ina da bakwai, tsakanin da bakwai zuwa dai da biyar aka cinye shanun nan ba abin da aka yi. Sannan Filani na nan yankin su ne suka taru suka haɗa man shanu, kowa ya san da maganar, duk wanda yake nan gefe ya san da maganar. Aka tara man shanu da ƙarfe, shanu na sai da suka kai kafa 83. Sannan yan sassin nan suka ƙara kame su, suka je suka ajiye su, aka kira aka ce an kama shanun ɓarawo. Ni na kira ta waya na gaya ma mataimakin Abbas Yari, nake shanun nan ku ajiye su nan, amma turar da wani ya zo ya ce ga tunkiya ta yi guda ɗaya, na ba ku shanun nan aje a shinye su. Kuma alhamdulillahi wata biyun nan babu wanda ya zo ya ce ga dabban ki, amma abin mamaki shanun nan duk suka cinye su, suka banni haka hannu biyu. Ka gani ina ganin wannan, ina jin zafi wannan. Aka sake zuwa sabida wasu sun zo su yi fashi a hanyar Abuja, kuma hanyar Abuja a nan na girma ina ga tun kamin a yaye ni ake fashi, ana tun kamin ma haife ni ana fashi a hanyar Abuja. Babu yanda za a yi yanzu a ce dole a dusar da aka yi fashi ni ne, turar da aka yi fashi ni ne, ba a yi man adalci ba. Akwai mutanen da za su fito daga Zamfara, Katsina, Yamma da Kaduna, waɗanda sun fi ƙarfi na, ko ni waye ne ko ina tsaye za su taka ni su wuce su je su yi abin da za su yi. Amma abin mamaki in su yi abu an san inda suka fito, ba wanda bai sani ba. Sojojin sun sani, ɗan sanda ya sani, haka ma sifiliyon ya sani. Amma abin mamaki aka ɗauki laifin aka ɗora ma aka ce ni ne na yi fakin, aka toye muna gidaje, aka kama man mahaifiya aka je aka tsare, magana kenan.
Nasiru, tambayar da za a yi yanzu, shin idan aka saki ma mahaifiya aka waɗancan shanun duka aka dawo da su, za ka amince shi kenan komai zai tafi daidai?
Tsakanina da Allah da ya halice ni, kaga ko ba dawo man da shanu wallahi wallahi wannan zan iya ban ma Allah. Amma kaga to riƙe tsohuwan nan aka tsare ta kai, to wannan kaga ba abin da zan ban ma Allah ba ne. Sai dai in ta fito in ce na ban ma Allah, zalunci da aka yi mata.
Akwai abin da ake damuwa da shi Nasiru, cewa son samu in ma aka sace mutane, to a yi ƙoƙari in sun ba da kuɗin fansa a sake su ba tare da an taɓa lafiyarsu ba. Shin kukan kula da wannan, su ma mutanen talakawa ne masu wucewa kan hanyoyi bai dace a halaka su ba?
Idan ka lura da wani abu, gwamnati da sauran shugabanni idan suka kuntata ma talaka na ƙasa da su, shi ma talaka idan ya kama na ƙasa da shi ba lallai bane ya riga mai, sabida su shugabanni ne waɗanda ya kamata su yi maka adalci, kai ma ka yi ma na ƙasa da kai adalci. Ko menene, kaga mu yanzu duk musulmi duniya wanda ya amsa musulmi ne, a ina ga duk abin da zai koyi ne da Annabi Muhammad da sauran annabawa wanda suka gabata. Ko mu abin da muka fahimta, shugabanka idan bai maka adalci, ko da baka yi mana kasa da kai adalci, babu laifi. Abin da muke kallo kenan.
Marigayi, Nasiru ka tallari kenan. Azantawansa da muryar Amurka ta wayar tarho. Masu sauraro, iya abinda shirin zai iya dauka kenan. In Allah ya kaimu makon gobe za mu ci gaba da wannan zantawar. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Yalika da na shirya kuma da gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai fa ku himmatu.
A gaida Nasiru Adamu Yalika ya. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Aisha matar Usaini Dangote Karsuwa daga jihar Yobe, Najeriya. Tace salam viewer Hausa, gaskiya matakin da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka fara dauka na rufe makarantun su don guje ma sace-sacen ɗaliban su da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa suke yi, wannan matakin yayi kyau. Don Hausawa na cewa idan jemin dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa manaka ruwa. Allah ya kawo muna ƙarshen hakan. Wasika ta gaba kuwa ta fito ne daga gurin Abacha Macina. Yace assalamu alaikum muryar Amurka, ina kira ga mahukuntan ƙasar Jamhuriyar Nijar da su rika yin sara suna duban bakin gatari game da kama-kama ƴan adawa da suke yi a ƙasar. Kada kilu ta jawo musu bau, saboda zaman lafiya yafi zama ɗan sarki. Duk abin da zaman lafiya bai bayar ba, to babu shakka rashin sa ba zai haddasa shi ba. A gaba kuma sakon Aminu Kano Maida karamar hukumar Garko yace assalamu alaikum muryar Amurka, fata na gari Lamiri. Allah ya sa hana shawagin jiragen sama da aka yi a jihar Zamfara da masu ruwa da tsakin kasar suka dauka ya kawo ƙarshen wannan satar al'umma da ake yi. Allahumma amin. Wasiƙar mu ta ƙarshe kuwa ta fito ne daga gurin baban gida AA Dogo Zulmi a jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Yace assalamu alaikum viewer Hausa, don Allah ku bani dama in isar da sako zuwa ga gwamnatin jihar Zamfara da ta tarayyar Najeriya baki daya, da su taimaka mana da jami'an tsaro a karamar hukumar Zulmi, musamman a bisa babban hanyar da ta tashi daga Zulmi zuwa gulbin Ore ta zarce karamar hukumar Jibiya dake jihar Katsina, domin hanyar ɗan bindiga suna yi mata ƙawanya a jiya Talata da kuma safiyar yau Laraba. An yi mamabiya hanyar Irla, aka kuma yi garkuwa da wasu, wanda kuma wasu suka jikkata. Allah ya kawo muna ƙarshen wannan bala'in. Allahumma amin.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Wani jirgin saman kasar Sudan ta Kudu ya hadari bayan tashinsa da yammacin jiya Talata a Sudan ta Kudu, inda dukkan mutane goma da ke cikin jirgin suka mutu, a cewar kafafen yaɗa labarai. Rahotannin farko sun nuna jirgin da ke ɗauke da fasinjoji takwas da ma'aikatansa biyu ya rikito ne bayan barin ƙauyen Peri. Jirgin ya nufi filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Juba, inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin. A karan farko, gwamnatin shugaba Joe Biden na ɗaukar matakin ladabtarwa kan ƙasar Rasha. An sanya takunkumi ne jiya Talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha, amma ba shugaban ƙasar ba, Vladimir Putin, kan abin da gwamnatin Biden ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun 'yan adawar siyasa a Rasha, Alexei Navalny. Takunkumin, wanda wasu masana ke ganin jeka na yi ka ne kawai, ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar Turai, wanda tuna ma ta ɗau mataki kan wasu jami'an Rasha da ke da hannu a batun na Navalny. Rundunar ƙawancen da Amurka ke jagoranta a Iraki sun faɗa yau Laraba cewa an kai harin ruka kan wani sansanin sojan Iraki, inda nan ne sojojin ƙawancen suke.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yako Makeri da na shirya na gabatar, nake cewa sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.